أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان كبرك مدسجوا أو أن مركزنا مجيمة dan ci gaba da majlisinmu na Al-Qur'ani. Wannan shine majlisi na 13 a cikin tafsirin suratu Al-Ahzab. Muna 28 ga watan Muharram, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1448, wanda ya daidai da 14 ga watan 7 a kalandar Bature 2026. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun shiga wasu ayoyi guda biyu ko wasu ayoyi guda hudu ko biyar wanda muka karanta. Wadau Ubangiji, ya ayyuhal ladhina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Iz ja'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقدارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. كما عند مكي بياني وانا آيولين وانا سكيمان بياني أكن غزوة الأحزاب وكما غزوة الخندق. Kamar yadda muka yi bayani, abinda ya kaddara ko ya kawo kai kan wannan yakin ya kasance shine, kamar yadda muka yi bayani, manya-manyan Banu Nadir bayan umarni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya musu su kauracewa garin Madina, su koma bayan garin Madina da zama. A wannan halin suka dau tawaga suka tahi zuwa ga mutanen Quraishawa, Larabawa, suke zaburar da su akan za su kama musu, su ma su yi kokari su hada runduna dindan su zo su yi bugu daya game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma game da addinin shi. Muna bayani sati da ya gabata akan yaya yanayi ya kasance lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a zo a fara buga rami wanda ake kiran shi Khandaka, ramin da zai magance abokin adawa ya ketaro ya shigo garin Madina. Kamar yadda muka yi bayani a baya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hada mafi rinjaye ya tattara runduna, adadin rundunar da ya huta da ita wanda suka kama wannan yakin su ne 3,000, su kuma can 10,000 suka huto. Kamar yadda muka yi bayani a baya, kawanya suka yi, shi ne ake kiran yakin da Al-Ahzab, ghazwatu Al-Ahzaba, saboda wancan gungun da wancan gungun da wancan kabila da wancan kabila. Mun yi bayani akan adadin kabilolin da ma wa'ansu ma wa'in da muka zana wanda suka zo suka tattaru akan wannan yaki wanda za a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmai. mun yi bayani akan irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama akai wannan ya aikin ramun nan tare da shi shine muke bayyanawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana waƙe irin waƙen da Abdullah ibn Rawaha yake yi yake cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansar wal muhajira wannan hadan manzo Allah ce sai yake waƙe irin waƙen da Abdullah ibn Rawaha yake yi Allahumma laula anta mahtaraytana wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzilna sakinatan alayna wa sabbit al-aqdama illa qayna innal ula qad baghaw alayna idha aradu fitnatan abayna wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ta memetawa wannan kuma ba dan komai ba dan ya dauke musu ko ya sanya musu nishadi a cikin ayyukan da suka kasance suna aikatawa muna bayani sati da ya gabata akan irin wa'ansu mu'jizozi wanda suka tabbatu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kalkashin wannan yaki wanda ake yi na gazwatul ahzab dan yi bayani menene mu'jiza mu'jiza shine wani abu wanda ya huce wanda a al'adance dan adam bai yiwa ya aikata shi idan annabi ya aikata sai a ce wannan mu'jiza ce idan kuma wani mutum ne wanda ba annabi ba mutumin kirki ya aikata sai a ce wannan mutumin yana da karama wannan shine bambanci tsakanin mu'jiza da karama mu'jiza kenan shine duk abinda ya huce al'ada a al'adance dan adam bai iya aiwatar da shi idan ya kasance annabi ne ya aikata wannan shi ake kira da mu'jiza idan ya kasance abu ne wanda khariqul ada al'adance dan adam bai aiwatar da shi sai aka ga wane ya aikata shi to wannan shi ake kira da karama idan wanda zai aikata wannan karama ake kiran shi shine ma shine a galgajiyantan mu ake cewa waliyi ne to a cikin waliyan wanda suke da karama da kai waliyi na gaskiya da kai waliyi wanda yake na ƙarya na gaskiya shine wanda ubangiji zai bashi wannan fadalai ya aiwatar da wannan abun kuma yayin shi ma bai san da yayi ba kuma zai ji tsoron ko zai yi kaffa kada mutane su san da yana da wannan baiwa amma dai wali na bogi shine wanda zai yi kokari da ruhannai da shaidannai ya hada ya aikata wani abu wanda ya huce al'ada ba dan komai ba dan ya samu yardarku ya cuce ku wannan bambanci ne tsakanin su muna bayani muke cewa lokacin da wani dutsi ya gagara hasawa aka buga aka gaza aka nemo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya amshi digar ya buga wannan dutsin ya rabe gida uku sai da ya ballata wuta wannan ballon wutan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allahu akbar uditu mafatiha ash-shami wallahi inni la'absiru qusuraha al-umr min makani hada yake cewa Allah shine babba tabbas an bani makullayyan garin sham yace kun ga daga wannan wurin da nake ina kallon bainayen wannan garin sham bainayen ta wanda suke jajaye sannan ya sake buga wannan diga ta ballar da wuta ta rabe gida biyu wannan dutse ya rabe gida biyu a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake kabbara yake cewa wa'itu mafatiha al-furs an bani makullayyan farisa yace daga inda nake anan ina kallon garin kuma yace ina kallon hararin bainayenta daga wannan wuri nawa a wannan lokacin ne ana ukun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya buga wannan dutse da ya buga da wannan diga tashi dutsen ya wargaje a lokacin ne yake cewa an muni albishir lalle kira na zai isa zuwa garin Yaman kuma wannan da iko Allah kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wannan albishir na da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kankace menene lokacin nan wannan da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta kai zuwa garin Yaman a shine a wannan yakin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyi wa Ammar bin Yasir labarin lalle wa ansu fi'atul baghiya za su kashe shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wai Ammarin taqtuluhu al-fi'atul baghiya kai tan Ammar yace wa ansu in ta'adda za su zo za su kashe shi wannan labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada kenan kuma hakan ya wakana Ammar lokacin khilafa khalifancin Ali bin Abi Talib a lokacin nan wannan fi'atul al-baghiya mutanen dai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za su zo za su kashe Ammar su suka duro suka kashe Ammar kuma wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mu'jizozi da suka gani
ya riga ya ƙara tabbatar da su akan annabtaka ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya rage musu radadin wannan wahala ta wannan aiki, saboda abu hudu ne suka hada a lokaci daya: ga wahalar wannan aikin, ga tsoro, ga sanyi, ga tsoro, ga sanyi. Wannan abubuwan su ne suka hada da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Irin bada wannan albashirin yana sanya su ya kasance sun sassabta ko wahalar ta su ta dan sauƙaƙa akan da. Kuma yana ɗaya daga cikin mu'jiza wadda Jabir na Abdullahi yarda Allah shi tabbata a gare shi yana ba mu labari, yake cewa kasancewa ganin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga, ga yunwa shine abu na hudu kenan: yunwa, tsoro, sanyi, kuma ga wahala aiki. Wannan abubuwan guda hudu su ne suka tattaru. Yake cewa kasancewar irin wahalar da sahabbun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka shiga da shi karan kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci, yace naga irin yunwar da suke cikin ta, sai nace na nemi izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bani dama zan koma gida. Manzon Allah yace an baka dama ka koma gida. Da ya tayi sai yake bawa matar shi labari ga irin hali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ciki, hali na yunwa. A lokacin nan matar shi ta nadar da wani sha'ir garinta na irin alkama. Sha'ir yana da bambanci da alkama. Ta da garinta sai take cewa to ai abin da za a yi ai in kwaba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a mai mana abinci mana. Tace wannan shawara ce mai kyau. A lokacin nan shi yana da akuyar shi ma ya tafi yanka ya gyara, aka zo aka gama aka dafa. Yace bayan an kammala sai na kwama hanya na koma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Yace da na koma a asirce na karkato na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka zabi mutum ɗaya ko biyu mu tafi gida duk don ku samu ku yi abinci. Saboda abin da ya yanka ɗan kaɗan ne, wanda in aka ce a kirayi mutane da yawa kowanne ba ya ishe shi ba, shi kuma dama ya yi hakan ba don kowa ba, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shawaran matar shi. Yawa kana kai tsaye yana faɗiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah da babban murya ya ce sahabban shi, ya ce ku biyo ni mu tafi gidan Jabir. Duka wannan rundunar an ce mutum ɗaya ko biyu, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku biyo ni mu tafi gidan Jabir. Dukkan sahabban shi suka biyo shi suka tafi gidan Jabir. Yace wa Jabir, ka koma gidanka kai umurnin matarka kadda ta taba wannan tukunyar daga inda take, kadda ta sabke ta, ta bar ta akan murhunta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Jabir ya koma gida ya hudi wa matar shi, sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da taron sahabban shi daga waɗanda suka yi hijira, da waɗanda aka karɓi bakuncin su a garin Madina, da waɗanda suka karɓi wacin bakuncin su a garin Madina. A lokacin nan matar shi take cewa ya za a yi wannan dan abin da aka dafa, ka kirawo mutanen da za su iya amfanuwa da shi, ka kai ka kirawo mutane wannan masu yawa. Sai yake cewa ba ni nake gayyato su ba, manzon Allah ya gayyato su. A lokacin nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka shiga gidan Jabir. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karya wannan burodi wanda aka bada aka mammika wa kowa, ake kulhu wannan nama ana zuba wa mutane, kowa sai da ya ci ya koshi, kowa sai da ya ci. Akuya daya da dan garin da aka danta na da bai ta kara ya karya ba, akai gurasa da shi, akai burodi da shi, sai da kowa ya ci ya koshi. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har sai da ya bar abinci a saman wannan tukunya, aka bar naman nan akan tukunya ga burodi, yace wannan kuma naku ne iyallan gidan Jabir, kuma ku ci. Aga wannan yake tabbatar da mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine a wannan hali aka koma aka ci gaba da buga rami har sai da aka yi kwana 10, kwana 20 ana buga shi. Kamar yadda muka yi bayani, duk mutum 40 aka ba su, duk mutum 60 aka ba, duk mutum 10 aka ba su yaunin gina zira'i 40. Haka aka yi har zuwa kwana 20. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mata da yara ya nemi alhurma wurin da wannan ganuwa ta Bani Haris, yace a kai su can duddan a ciddan su samu himaya, su samu kariya. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsara, tunda an riga an gama rami, yanzu aka tsara to suwa za su tsaya a nan, suwa za su tsaya a can. A lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya Salma bin Aslam ad-Dausari da ya kasance shine mai gadin wannan babban rami wanda aka yi. Ramin ya kai kilo 3 tsawon shi da aka yi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Salma bin Aslam ad-Dausi yace kai zaka tsare mana kai ne komanda wurin tsaron wannan ganuwa ko wannan rami wanda aka yi na Khandaka yace kuma bayan shi ya aika Zaid bin Haritha tare da runduna ko tare da soji guda 200 wanda su za su kiyaye ko za su yi gadi bangaren abin da ya shafi yammacin garin Madina kenan wani ba zai iya shigowa ba ta nan ba abin da yake koma bayan shi kuma duwatsu ne suka sha makance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da kada mu manta bangaren yammacin garin Madina Yahudawan Bani Qurayza ne anan su kuma Yahudawan Bani Qurayza sun kulla ayarjejjeniya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar su ya saba duk abin da ya same su kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba duk da kasancewar daga baya zamu gani abin da ya wakana da kai Huyay bin Akhtar bin Nadar bayan ya kammala abin da ya kammala tare da Qurayshawa ya tattaro su ya kawo su yanzu sai ya koma yammacin garin Madina yammacin garin Madina kuma kabilar Bani Qurayza ce take rayuwa anan kabilar Bani Qurayza kuma suna da yarjejeniya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan ba za mu taba ka ba za ka taba mu ba in an wani abu ya same ka to za mu shiga maka in wani abu ya same mu za ka shiga mana to miye wakana a lokacin nan Huyay bin Akhtab yatahi yake zaburar da su akan ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tashi ta kare tun daga runduna ran wurin 10,000 sun taho mu in muka yi nasara tare da ku cewa za ku yi araba ganima tare da ku kuma in manzon Allah aka yi nasara da shi in aka ci ku ba mu hadin kai akan mu yi nasara akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ma ku amuntu ku ma ku samu kanku kalkashin tahiyya ta rayuwa ta yau da gobe saboda abinda manzon Allah yayi mana kuma yana iya yi muku in kuka warware wannan alƙawarin kuma abinda ya wakana da mu yana iya wakanuwa da ku a lokacin nan ya zaburar da su ya kwadaitar da su a irin alkhairan da za a samu da wa'ansu abubuwa makamantan wannan akan su warware yarjejjeniyar da take tsankanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana yi har ya kai zuwa da lokacin da wannan me yake da suna kabilar Bani Qurayza ta amuntu akan tayin da aka yi mata na tawarware wannan alkawali wanda suka yi yarjejeniyar da suka yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kumci ya ƙara musu damuwa akan damuwar da suka kasance a cikin ta shine abinda kuma aka manta da kai abinda ubangiji yake bayyana mana a cikin alqur'ani a cikin suratul hajj inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu a kullun wa'inda suka yi imani allah yana kiyaye su yana kare su daga sharrin masu sharri naga kai imani ka sallama wa ubangijinka al'amari to ubangijinka kuma yayi alkawali zai kiyaye ka da dukkan wani mai cutarwa wannan alkawali ne na ubangiji to shine lokacin da labari ya timma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ay yahudawan bani qurayza sun warware yarjejeniyar da take tsankanin ka da kai da su ya akai Huyay bin Akhtab ya kama hanya ya tayi zaburar da su ya samu ya sanya he da suka warware wannan ya nuna musu irin advantage wanda za su samu ko bangare ɗaya ne wanda ake iya shigowa garin Madina shine bangaren wannan kabila ta Bani Qurayza yammacin garin Madina shi kuma yammacin garin Madina Zaid bin Haritha ne da runduna soji guda 200 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama shi su tahi a kiyaye wannan bangare na yammacin gari bangaren shigowa ba dan komi ba saboda an amuntu wannan Yahudawan ana tare da su an yarjejeniya da su ke sanya shi kullum ba Yahude kamar yanda ubangiji ya mana bayani a wa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la ya'lamuna duk lokacin da zaka yarjejeniya da ba Yahude to ka tabbata ko yau ko gobe wallahi sai ya warware wannan yarjejeniya an yi ba so ɗaya ba so biyu ba alqur'ani ya karantar da mu gashi nan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana mana abin da ya wakana tsankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda da gaske ne inda halin su ba halin warware alkawali bane ba duk irin tayin da za a yi musu bai kamata ba su warware alkawalin da yake tsankanin su ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba lokacin da manzo Allah ya samu wannan labarin sai aka dauke shi a matsayin jita-jita ya za a yi su yi mana haka a cikin wannan hali na tsanani a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika Sa'd bin Mu'az da Sa'd bin Ubada da Abdullah bin Rawaha da Khawat bin Jubair, manzo Allah ya aika su akan su tahi su tabbatar shin Yahudawan Bani Qurayza sun warware alƙawarin da yake tsakanin mu da su ko kuma ba su warware ba. Lokacin da suka gabato ga wannan yake da suna Hisn insu garin su, a lokacin nan suka tabbatar lalle irin tarban da aka yi musu, irin maganar da aka yi musu, irin adawar da aka nuna musu a wannan hali, sai ya tabbatar musu lalle sun warware alƙawarin da yake tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. A lokacin nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabban shi suka dawo suka bashi labari, lalle wa'innan Yahudawa na Bani Qurayza sun yaudari manzo Allah, sun ha'inci manzo Allah, sun warware alƙawarin da yake tsakanin su da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda muka bayyana wannan labarin ya yaɗo a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, irin musibar da suke cikinta sai ta ƙara lumkuwa. Ga wa'inda da muke tunanin su ma za su kama mana, to ga sunan su ma sun warware alƙawari sun koma abokan adawa. Shi ne a wannan ayoyin da za mu fassara, shi ne Ubangiji yake bayyana mana iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balagatil qulubul khanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Ta sama da ta ƙasa, ta gaba ta baya, gashi nan dukkan abokan adawa sun zo mun sun zagaye su. Bayan shi ga kallo ya karkata ya koma sama, ana kallon abokin adawa me zai aikata. Bayan shi yace gashi nan zuciya ta kawo makoshi dan tsananin tsoro, kuma gashi nan kowa yana zata-zace yaya al'amarin ya zai kai ya zai kawo. Yace anan ne muka jarrabu mummunai akan imanin su, shin za su meƙa wa Allah al'amarin ko kuma wani ridda zai yi ya ga kurum baci an riga an yi nasara akan su, ridda zai yi ya bar addinin musulunci ya koma wancan mutane ya koma abokin adawa ko kuma ya za. Shi ne wazulzulu zilzalan shadida, aka girgiza imanin mummunai, alan aka tabbatar su wane ne wanda suke da imani na gari, su waye suke da imanin gogi. Bayan haka kaga wannan matsala ce wadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tsinci kansu a cikin ta, warware alƙawari na waɗanda suke aliye na Bani Qurayza. Yanzu bayan shi kuma ga munafukai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan munafukan banda izgili da suke yi wa waɗanda suka yi imani, wanda suka gaskata Allah da manzon shi, ba abin da suke yi illa izgili da su ko kuma su yada ya zai aikata wannan yaƙin. Shi ne Ubangiji yake bayyana mana wa iz yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Munafukai da wa'inda a cikin zuciyarsu da kai rishin lahiya da kai bulbudi na munafunci suke cewa ai ba abinda Ubangijinku da manzanku ya muku alƙawari illa kurwurudi, ya za a yi runduna 10,000 ko kuma 3,000 a tardo ku gida, bayan ku ga wa'annan sun warware alƙawari, ga abin da ake ciki, ga yanayin da ake cikin yakin ba a shirya ne ba, ga yunwa, ga wahala, ga sanyi, ba abin da gare ku na tanadi wai a ce wai za ku yi nasara a cikin wannan yakin. Shi ne suke cewa ai wannan kurmu rudu ne ake muku, ba yanda za a yi ku samu nasara. Su kuma ba su sani ba, inna Allah yudafi anil ladina amanu, Allah shi yake kare wa'anda suka yi imani, imani na gaskiya, kuma Allah shi ne majibinta al'amuransu. Ba shi ne a wannan halin ana tare da su wannan munafukan, ba abin da suke yi illa su lalata wannan runduna. Kai tsaye za ka ji wani ya ce wa manzo Allah, wallahi inna biyutana auratun wa ma hiya bi aura an yuriduna illa firara. Za su cewa ai manzo Allah, wallahi mun bar gidanmu ba wanda, na bar gidana ba wanda zai iya kare mini gidana, mata ne da yara, ina nema a mini izini in koma gida saboda iyalina. Haka suke cewa ai gidana ai tsirara yake, ba wanda zai kiyaye mini gidana. A ce mai to koma, Ubangiji yake cewa ma hiya bi aura, gidansu wallahi ba a tsirara ba yake, ba a bude yake ba, gidansu a kare yake. Kurmi in yuriduna illa firara, suna so ne su gudu daga wannan fage na yaki, su gudu su bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda a imanin su ya za a yi a ce wannan runduna ai nasara akan ta. Tunda su wannan 10,000 da suka zo a matsayin takunkumi suka sanya wa garin Madina, ambargo suka sanya mata, sun sha makance ta, ba wanda ya isa ya huta. kuma su kuma ba sa iya ƙetarawa kenan tsayawa zami mu tsaya mu jajirce in kuka gaji kun bar mana hanya mu shigo in muka shigo kuma mun fatattake ku to a wannan halin da ake ciki suke ta bayyanawa wane yana son tahiya komawa gida wane yana son kaza wane yana son kaza a wannan halin ne wa'ansu daga cikin kafurai duk da kasancewar da kai abin da ya wakana a cikin wannan halin sahabban manzo Allah sun shiga cikin jarrabawa an girgiza imaninsu sun shiga cikin wani hali wanda in ba mai karfin imani ba ba wanda zai sha shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata shawara yake cewa ko kuna ganin mutahimu nemi Ghatfan kabilar Banu Ghatfan suna da yawa a cikin runduna mutahimu neme su mi musalaha mi yarjejeniya da su ta zaman lafiya akan mu ba su ƴanciyar in duk abin da garin Madina ya noma garaken mu ƴaƴan itacen mu gonakan mu duk abin da muka noma mu ba su ƴanciyar in abin da muka noma akan su haƙura wannan yakin mu yarjejeniya da su su koma aliya in mu su kama mana mu koruwa ƴancan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi wannan shawarar bai nemi ba kowa da kowa ba sai nemi jagoran Aus da Khazraj shine Sa'ad bin Mu'az da Sa'ad bin Ubada ya kiraye su yace to ga shawara nake muku ya kuke gani tunda su ne mazamna gari su ne ɗan gari su manzo Allah masu hijira ne yace ya kuka gani mu nemi kabilar Banu Qaffan mu ce musu za mu ba su ƴanciyar in abinda muka noma a shekara akan mi musalaha da su ko kuma ya kuke gani shine Mu'az da Sa'ad suke cewa laqad kunna nahnu wa ha'ula'il qaumi 'ala ash-shirki billahi wa ibadati al-asnam suke cewa manzo Allah da mu da wa'innan mutane ɗan kabilar Banu Qaffan yace mun kasance da mu da su uwa mu daya kamun ka zo mana da wannan addinin na musulunci muna bautatawa kuma muna hada bauta Allah da wani yace afahina akramana Allahu bil islami wa hadana lahu shin lokacin da ubangijinmu ya girmama mu ya karamta mu da wannan addinin namu na musulunci ya shiryar da mu da wannan addinin namu na musulunci ya girmama mu ya daukaka mu da wannan addinin namu na musulunci nu'tihim amwalana kuma yanzu manzo Allah mu dauki duken mu ba su ai kaga an yi batan batakalkal bai dacewa da muna addini daya Allah mana irin wannan baiwa ya girmama mu ya shiryar da mu kuma yanzu wai mu dauki dukiyar mu ba su saboda addinin musulunci kullun shine a dauke ke shine yake cewa suke cewa wallahi lan nu'tiyahum illa as-sayfa yace wallahi manzo Allah ba za mu ba su komai ba illa takobi dama abinda manzo Allah yake so ya shi babu tsoro a tare da su ba ja da baya kurum takobi ce tsankanin mu duk abin da ya kai ya kawo kurum yaki zai zarce tsankanin mu imma nasru wa imma shahada ko mi nasara ko kuma mi shahada mu da ma kowace muka yi daidai ne a tare da mu wal hal tarabbasuna bina illa ihda al husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi adabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun mu da ma ɗayan biyu ne ko mu samu nasara mu kwashi ganima mu shagara basa ko kuma mu mutuwa mu samu mutuwar shahada al na ita ce makomanmu su kuma wa'annan dama imma ɗayan biyu ne ko Allah ya ba mu daman mu lallasa musu azaba a rayuwar nan ta duniya su koma gobe kiyama kuma ubangijin su ya azabtar da su shine suke cewa wallahi manzo Allah ba za mu ba su komi ba in ba ta komi ba da haka wannan maganar a farta shine lokacin da suka taho suka tarar da wannan rami ba wani abin da yake gaban su illa kurum su bugawa garin Madina takunkumi shine suka tsaya suka buga wannan takunkumi ana nan duk da kasancewar an samu wa'ansu mutane wanda suka samu damar ƙetarawa an samu kusan mutum biyar sun ƙetara wa'ansu sun yi wa addinin musulunci ko sun yi wa musulmai banna shine daga cikin su wa'inda suka yi wa daga cikin wa'inda hatta da Sa'ad bin Mu'az ai a ƙetarar wannan ne da aka yi aka soke shi sukar da ya mai sababin mutuwa lokacin nan ne lokacin da aka mai wannan rauni yake cewa ya daga hannu yake addu'a, yake cewa Ubangiji ka tsawaita mini rayuwata har sai ka tabbatar da ni akan wannan shegantaka da mutanen Bani Qurayza suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya karba mai addu'a shi yana nan a kwance, sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi aka gama yakin Ahzab, aka tahi kabilar Bani Qurayza, aka fatattake su, aka tura Sa'ad bin Mu'az aka ce ya tahi musu hukunci, yayi hukunci akan su, sannan manzo Allah sannan Ubangiji ya karbi rayuwar shi. Wannan addu'a da yayi Ubangiji ya karba mai addu'a shi, Allah ya tabbatar da shi akan Bani Qurayza. Shine a wannan hali ana zamne ana jiran ko ta kwana, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata addu'a, yake cewa addu'a ce wanda Imam al-Bukhari ya kawo ta a cikin gantaccen littafin shi, yake cewa mala Allahu alaihim biyutahum wa quburahum naran, afwan, wannan lokacin da suka shagaltar da su akan sallar al-asr har sai da rana ta fada, ubanza Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a, yake cewa mala Allahu alaihim biyutahum wa quburahum naran kama shagaluna anis salati hatta ghamati ash-shams, yake cewa Allah cika gidajen su da gangar jikin su da kabarrukan su da wuta, yace kamar yanda suka shagaltar da mu akan yin sallar al-asr a lokacin ta har sai da rana ta fada. Shine a lokacin da wannan takunkumi yayi tsanani, ga bala'i kullun ƙara da duwa yake yi, a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayen shi zuwa ga sama, yake roƙon Ubangijin shi, yake cewa Allahumma munzil al-kitab sari'ul hisab ihzim al-ahzab Allahumma ihzimhum wa zalzilhum, shi yake cewa ya Ubangijin da ya sabkar da littafi wanda yake gaggauta hisabi, yace Ubangiji ka ba mu nasara akan wa'innan tawaga wadda take ta gungu wadda suka zo diddan su yake mu, ya Allah ka ba mu nasara akan su, ya Allah ka girgiza su. Shine Ubangiji ya karbawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a ta shi. A wannan hali ne aka samu ɗaya daga cikin wani Yahudi ana kiran shi da Nu'aym bin Mas'ud al-Ghaffani, afwan, ɗaya daga cikin ɗan ƙabilar Banu Ghaffan ana kiran shi Nu'aym bin Mas'ud al-Ghaffani, a lokacin nan ya samu dama ya silalo ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an taho da shi dan yaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma dai Allah ya shiryar da shi ya silalo ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ma manzo Allah ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah ko Muhammad ma'aiki Allah ne, ya shelanta musuluncin shi, kuma yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka bani dama in maka hidima in yi wa addinin musulunci hidima. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innama anta fina rajul wahidun, ai Nu'aym, ai matsayinka a cikin mu kaman mutum ɗaya lakkan ne, yanzu me zaka yi wa addinin musulunci, amma dai abinda ka gani zaka iya ka tayi ka taimaka wa wannan addinin na musulunci. Manzo Allah yake ce fa innal harba khida'a, yace da amma ai yaki dan zamba ne, ka tayi ka yi duk abinda ka ga zaka iya. Shine a lokacin nan Nu'aym yayi wata wani tunani, yake cewa ka gani ai manzon Allah ya ce yaƙi dan zamba ne, to bari mu haddasa fitina tsakankanin su, wannan kuma halaka ne a cikin shari'a dan ka wargaza runduna ta kahurai, wannan an baka dama saboda yaƙi dan zamba ne, an san shi shi wane ne, su ma can sun san wane ne shi. Shine a lokacin nan sai ya kama hanya ya tafi kabilar Bani Qurayza, sai yake ce musu shawara da nazo in baku, naji abin da mutane na suke tattaunawa, shawara da zan baku in kun iya ku amshi ajiya wa'ansu daga cikin Qurayshawa ku ce su baku su a matsayin jingina, dan mi dan ku samu garanti na ba su tsere ba su farko tare da manzo Allah ba, wannan ita ce shawara wadda zan baku. Ka gami da ya riga ya sanya musu ya karya musu lago, ai in ba hirar rami mu ya kawo rami, kar su tsere su bar ku kadai tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dan haka abinda za ku yi ku nema su ba ku manya diyan manya manyan su ku ajiye su a wurin ku kenan dinya a dinya akai ba za su tsere ba su bar diyan su ba a lokacin nan kuma yayin ku juya zuwa ga Quraishawa da kabilar shi ta Banu Ghatfan yace musu ai yaji kishin kishin abinda ake cewa abinda Yahudawa suke cewa shine wai suna nadama akan aliyansu inda suka yi tare da su suna tunanin su warware wannan aliyansu in su dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka suke nema ku ba su yaran ku wanda za su dauke su a matsayin jingina kada ku tsere ku bar su kenan wannan dai da kai wani makirci wanda Yahuda wannan suke nema su kulla muku kenan yanzu babu yarda tsankanin wancan bangaren babu yarda tsankanin wannan bangaren shine kaga wannan ya ci yaki tsakankanin su to ana cikin wannan halin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a dai ubangiji ya aiko da rindunar shi shine rinduna ta horko ita ce iska rinduna ta biyu ita ce mala'iku wanda idanuwa ba sa ganin su shine ana wannan halin lokacin da sanyi ya kai sanyi ubangiji ya aiko da iskar shi shine kamar yanda yake bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu farkon ayat da muka karanta uzkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim ri'an wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira ya ku wanda kuka yi imani ku tuno irin ni'ima wanda ubangiji yayi muku ko daga cikin ni'imomin da ubangiji yayi muku ita ce ni'imar da ya aiko muku rinduna wanda take da iska da mala'iku wanda ba kwa gudun su yace wa kana allah bima ta'maluna basira lalle tabbas abinda ku kasance kuna aikatawa allah masani ne kuma mai gani ne shine ana wannan halin kissa huzaifa yake bada labari ana cikin wannan halin iska tana kadawa manzo allah sallallahu alaihi wasallama yace wa sahabban shi wa zai tashi ya ketara ya tahiya samu mana labarin mutanen nan wanda abu ka adawa ya ce na mai lamanin abubuwa guda biyu na harko zai tahiya dawo lamun lahiya ban wanda ya isa ya cutar da shi na biyu zai kasance abokina a cikin gidan aljanna abokin tahiyata a cikin gidan aljanna idan an ce rafiq shine wanda duk inda za ka shiga ka huta kana tare da shi kaga lamani biyu yayi yace waye zai tashi ya ketara ya tahiya samu mana labarin abukan adawa na mai lamanin abubuwa guda biyu zai tahiya dawo lahiya kuma zai kasance abu zai abukance ni a cikin gidan aljanna kowa yayi shiru ba wanda ya amsa ana cikin halin ai kale ka kaga siyakin yanda ubangiji yanda yake bayyana mana yace wa izzagatil absar wa balagatil qulubul hanajira ai duk lokacin da za a ce zuciya ta kawo makoshi ka san tsoro ya kai tsoro wata zunnuna billahi hunalika butuliyal mu'minuna ai anan ne aka jarrabu mummunai kamar ka ce ba a taba jarraban mummunai ba in ba wannan lokacin ba ubangiji yace hunalika butuliyal mu'minuna anan ne aka jarrabu mummunai akan imanin su ga tsoro ga wahala ga sanyi ga yunwa azza Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya amsa me ya tahiyi sallah ya dawo ya sake shela yace waye zai tashi ketara ya samu mana labarin abukan adawa na mai lamanin abubuwa guda biyu zai tahiyi dawo lahiya kuma zai abukance ni a cikin gidan aljanna kowa ya shiru azza Allah ya tahiyi sallah ya dawo akai karo na biyu manzo Allah ya sake hodi musu hakan ba wanda ya amsa kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kum ya Huzaifa abokin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na abin da ya shaye harkokin waje yace ya kai Huzaifa tashi yace falamma zakarani lam yakun li buddu
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
yace lokacin da manzo Allah ya ambace ni yace banni da wata makawa in ba in bi in yi biyayya ga abinda Allah da manzon shi suka yi umarni amma dai da akwai wata dabara da za a yi Huzaifa da hayya silali yace a wannan halin ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayi mun wasiya bayan ya umarce da in kama hanya in tahi yace in tahi zuwa ga wayannan mutanen kuma in binciko labarin su wani hali suke cikin shi yace amma dai ka in sake in yi wani abu kurum labari ake so in tahi in binciko in dawo yace da na tahi yace ana mugun sanyi yace ina tashi yace kai ka ce a cikin bandaki nake an sha makance ni ba wani sanyi wanda nake ji kowa yana makarkata yace wallahi ba da jin sanyi ko nabi kai ka ce a cikin wani daki nake an kulle hira sanyi babu shi yace aminci da nutsuwa suka zo suka sabka a gare ni yace a wannan halin ne na kama hanya na tahi yace he da na kai cikin wannan kamfaman na abuka adawa yace ina kallon Abu Sufyan jagoran wannan runduna yace ina kallon shi an iza mai wuta yana jin wuta dalilin me dalilin wannan tsananin sunkurin sanhin da ake yi a wannan halin yana gindin wuta yana makarkata yana cewa ku tattara naku ya naku mu bar wannan wuri kasancewar ba wai iska bace ba kadai ake yi musu ba ai ubangiji wa arsalna alaihi rihan wa junudan lam tarauha iska bayan sanhin da ake yi he ga iska ta zo kuma ga mala'iku sun zo mala'iku aikin su a wannan lokacin shine sanya tsoro a cikin zukatan wa'innan kafirai girgiza wa'innan abukan adawa suka yi wannan kuma iska take daukan duwatsu take jihon su da shi kana zamna kurum zaka ringa jin jiwa kamar ana jewon kada dutse iska ce take daukan duwatsu tana jefawa kuma dukkan tantan su da wani abu wanda ka san nasu iska take dauka tana tahiya da shi ai sun san abin da aka yi wa adawa ai ya wannan kamun manzo Allah ya yi hijira daga Makka zuwa Madina ai ya karanta musu lokacin da ɗaya daga cikin su yazo yana karanta mi abin da ubangije yake bayyanawa wannan da lokacin namu ya danja mu karasa wannan kissa ta wannan ta Huzaifa yake cewa lokacin da na tahi na tarda Abu Sufyan a wannan halin yake cewa wallahi ina iya dana mashi da ko kuma kibiyata yace in kashe shi ba abin da za a yi yace a wannan halin sai na tuno manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce man la tuhdis shay'an kada ka aiwatar da wani abu kurum labari ake so ka tayi ka jiyo mana kaza a lokacin nan ne yace kai tsaye na ji Abu Sufyan yana cewa kowa ya leka ya ga abokin zaman shi wane ne shi yace ana hudin haka yace he na ji tsoro ka aje a tambaye ni a ce mini ni wane ne abokin abokin zamana yace a kai tsaye sai na ce wannan na ce wanda muke tare kai wane ne yace ni wane ne dan wane yace to shikenan a lokacin ne yace na dawo na baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labari yace kai ka ce ina cikin wani wata makewaya ce wanda aka killace ni ba hirar sanyi yace bumbushe a wannan halin ba har sai da na zogun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina isarwa kai ka ce an bude mini sanyi yace na koma ni ma kamar kowa yanda kowa yake jin sanyi haka nake jin sanyi yace a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani tubar shi yace mini in tayi in kwanta in yi barci na tayi na cika mi son ita yace kaga wannan abin lamani guda biyu an yi mini shi yace kaga ni na dawo lahiya kuma zan kasance aboki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidan aljanna shine washe gari da asuba tayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai kumya nauman yace ya kai wannan mai barcin tashi shine abin da ya wakana abin da Huzaifa yake ba mu labari abin da ya wakana tare da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake bayyana mana yace adda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi Allah ya karba me bayan hakan ta wakana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la ilaha illa Allah wahdahu a'azza junda wa nasara abda wa hazaba al ahzaba wahda wannan ita ce godiya da ubangiji yake yi wa wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa ubangiji akan ni'imar da yayi me kaga wannan runduna duk yayawanta da tazo sai gashi nan ba wata wahala Allah ya isar musu da su gashi nan iska ta zo ta kora su ta kasance runduna ce daga cikin rundunar Ubangiji haka mala'iku suka zo suka sanya tsoro a cikin zukatansu suka girgiza su ya kai yanzu an zubda musu akala suka juya baya suka tahi kuma sai sauran bayani akan abin da ya wakana da su kabilar bani bani quraiza yanda suka warware alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama insha Allah sati mai zuwa in Allah ya sa muna cikin masu rai sai mu hara daga tunda mun yi matashiya akan abin da ya wakana kalkashin wannan ayoyin kenan zamu tashi akan fassarar su sai mu kai zuwa ga abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan ayoyin darasussuka saboda duk wannan abubuwan da kake gani an aiwatar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai ba a baka labari bane ba ka ji dadi ba kaga ubangiji ya taimaki manzo a'a da kai wa ansu durusun wa ibar da kai wa ansu darasussuka da abun lura wanda ya kamata mu dauka kalkashin abin da ya wakana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin yakikkan da yayi irin fafutukayen da akai irin yanda aka sanya tsoro ubangiji ya sanya tsoro a cikin zukatan sahabban shi kuma kai tsaye wannan tsoron ya yayi aka tabbatar musu inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu lalle Allah shine yake kare wayanda suka yi imani ba wanda yake kare ka in ba Allah ba abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da ke bara addu'a na nesa da na kusa muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama iyayenmu da suka rigaye mu gidan gaskiya da amanna arziki Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya wasa musu cikin kabarurukan su ya sanya aljanna ita ce makomansu ya sake sada mu da su a cikin aljannatul firdaus bukatunmu na alkhairi Allah ya tabbatar mana da abin da yake sharri ne game da mu game da addinin mu game da rayuwar mu game da iyalin mu muna fatan ubangiji ya canza mana shi da wafi alkhairi ya ba mu abin da ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yayi wa zuri'an mu albarka yayi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yayi wa sauran kwanukan mu albarka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك